Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Iyaye da abokan arziki na ci gaba da yin sambarka bayan da aka sako ɗaliban makarantar Kagara 27 da 'yan bindiga suka sace a makon da ya gabata a jihar Niger. Yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da neman 'yan mata ɗalibai sama da 300 da aka sace a jihar Zamfara a ranar Juma'a. A da ranar Asabar aka sako ɗaliban na Kagara, inda iyaye suka garzaya don yin arba da su. Malam Aliyu A.A. Sale ɗayansa biyar aka sace.
Kai, gaskiya sai dai mu ce mun gode Allah saboda yara guda biyar da mata ɗaya ba abu ne wanda za a ce an samu kwanciyar hankali ba. Na nuna godiya ga Allah kuma na yi matukan farin ciki, sannan kuma na gode ma gwamnatin jihar Niger yadda ta taka rawa ta sako mana wannan ɗaliban.
Bayan da aka sako ɗaliban, kamfanin jidancin labarai na Reuters ya rawaito cewa ya gansu suna tafiya zagaye da jami'an tsaro a kusa da wani ƙauye. Wasu daga cikin su suna tafiya da ƙyar yayin da wasu ke neman a taimaka musu da ruwan sha. Wani jami'in gwamnati ya ce shekarun yaran sun kasance tsakanin 15 zuwa 18. Makarantu a Najeriya dai sun zama wuraren da 'yan bindiga kan kai hare-hare don sace ɗaliban da za su nemi kuɗin fansa. Mafi aksarin masu garkuwa da mutanen kan kai farmaki ne da muggan makamai a kuma kan babura. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga Majalisar Dattawan Ƙasar da ta amince da tallafin corona na dala trillion 1.9 wanda Majalisar Wakilai ta amince da shi. Tallafin za a yi amfani da shi ne wajen agaza wuraren kasuwanci. Gwamnati da miliyoyin Amurkawa da annobar COVID-19 ta gayyara, inda yanzu ya rage ya je gaban Majalisar Dattawa don neman amincewarta. Kamar dai yadda aka yi tsammani, Majalisar Wakilan ta kaɗa ƙuri'a ne bisa tsarin ƙwarya tabi ƙwarya, wato kowa ya bi jam'iyyarsa, inda 'yan majalisa 219 suka amince da tallafin, yayin da 212 suka nuna akasin hakan a majalisar mai rinjayen 'yan Democrat. Wannan ce kuma nasara ta farko da Biden ya samu a zuran majalisar tun bayan da ya karbi ragamar tafiyar da mulkin kasar a ranar 20 ga watan Janairu. Mafi aksarin 'yan Republican da yana adawa ne da kudaden da za a kashe wajen samar da allurar kafin cutar da sauran magunguna da za a yaki wannan annoba, wacce ta halaka sama da mutum 508 a Amurka, kana ta sa wasu miliyoyi suka rasa ayyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako uku da aka kwashe ana baro masu adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar ya ƙara zafafa a ranar Asabar, yayin da jami'an tsaro suka ƙara amfani da ƙarfin da ya wuce kima a lokacin da aka tura su zuwa birane da garuruwa domin tunkarar masu boran. Akwai alamu da ke nuna an tura ƙarin jami'an tsaro da ba sa sanye da kayan sarki sama da yadda aka gani a baya, yayin da suka rika harba harsashai yaji mai sa kwalla da fetsa ruwan zafi a kan masu zanga-zangar. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito cewa jami'an tsaron sun yi amfani da harsan gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Wasu rahotanni da kafafen yaɗa labarai suka fitar sun nuna cewa an harbe wata mata har lahira a tsakiyar garin Monya, sannan an tsare dimbin masu zanga-zangar. Babu dai wasu kalamai da suka fito daga bakin 'yan sanda ko gwamnatin ƙasar ta Myanmar. Saudiya ta ce ta dakile wani harin makami mai linzami da mayakan Houthi na ƙasar Yemen suka harba ta saman babban birninta, da kuma wasu jirage mara matuka da su ma aka harba a makare da bamamamai waɗanda suka kaikaici lardin Jizan da ke kudancin ƙasar. Gidan talabijin ɗin ƙasar na Al-Akbariya ya wallafa wani hoton bidiyo da ya nuna wata fashewa a sararin samaniyar birnin Riyadh. Masu amfani da kafafen sada zumunta su ma sun yi ta wallafa bidiyon fashewar, wanda ga dukkan alamu ya nuna yadda makaman kariya suka daƙile harin makami mai linzami da aka harba ta saman Riyadh. Dakaran da yadda Saudiya ke jagoranta sun kwashe shekaru suna yakar 'yan Houthi a Yemen, sai dai babu wasu kalamai na martani da suka fito daga mayakan na Houthi waɗanda suka zafafa kai hare-hare da jirage mara matuka a kan ƙasar ta Saudiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA a makon da ya gabata mun ji bayanai daga bakin ministan kula da harkokin ƴan sanda Alhaji Muhammadu Mai Gari Dingyadi da kwamishinan ƴan sanda na Abuja Bala Chiroma da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki Professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja akan zanga-zangar NSAS da yadda za a magance faruwar irin ta nan gaba ta hanyar kyautata dangantaka tsakanin ƴan sanda da al'umman ƙasa. A yau za mu tashi ne a fannin tambayoyi. Bari in mika ku ga Grace Alheri Abdu.
Mun gode kwarai da gaske. Wannan bayani da kai ya taɓo batutuwa da dama waɗanda na tabbatar in na mika wannan na'ura. To Hassan yana so ya bayani.
Assalamu alaikum. Ni sunana Hassan Maina Kaina. Ina ɗauko rahotannin tsaro ne a sashen Hausa na muryar Amerika. Ina da tambayoyi ga shi Professor Usman Muhammad da kuma shi mai girma ministan ƴan sanda. Professor, da farko in na zo wurinka zan so jin ra'ayinka dangane da kashe rundunar da ke yaƙi da ƴan fashi da makami wato SAS. Da dama daga cikin masu sharhi akan sha'anin tsaro suna ganin cewar taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki namu wanda ya kunno kai a baya-bayan nan musamman a hanyar Kaduna zuwa Abuja da yawa suna alakanta shi da kashe wannan runduna ta SAS ne. Me za ka ce akan wannan? Mai girma minista, idan na zo ɓangarenka, idan muka duba ƴan sandan Najeriya da ke ni tun da na fara aiki a wannan gidan rediyo, rahotannin ƴan sanda da sojoji kawai nake ɗaukowa. Na aiki da su kuma na san suna ganin da suke da harkokinsu. Ana cewar idan muka duba ƴan sandan Najeriya duk inda suka je suka aiki a duniya, na san kafin sani, in ba su zo na ɗaya ba za su zo na biyu wurin jajircewa da ƙwarewa da professionalism da sauransu. Sannan ko a Najeriya nan, idan muka duba rundunar ƴan sanda ta nan birnin Abuja da Katsina da Borno, musancewar suna kan gaba wurin nuna irin wannan ƙwarewar. Bari mu baka misali. A kwana-kwanan nan gwamnan jihar Borno, Professor Babagana Zulum, ya ma nemi gwamnatin tarayya ta bai wa ƴan sanda manyan makamai irin na sojoji saboda irin rawar da suke takawa wurin yaƙi da ƴan Boko Haram. Domin a baya mun sani cewar ƴan Boko Haram sun sace sojoji da motocinsu, amma ƴan sandan SAS ɗin nan su ne suka bi waɗannan ƴan Boko Haram har cikin daji. Suka kubutar da sojojin kuma suka kubutar da motocin. To menene ne yake sawa ƴan sanda da za su yi irin wannan kokari ba ma a Najeriya ba har a ƙasa da ƙasa, amma kuma a Najeriya a sassa da dama kullum ana kuka da irin ƙoƙarinsu? Menene kawo wannan? Sannan ko a gwamnatance me kuke yi domin kawo ƙarshen wannan matsala? Na gode.
Ina gani kafin ba mai girma minista, bari mu fara da kai domin ya yi wasu batutuwa da za ka taɓo zai so yi mai da
matanya. Akwai ɗin kwana manta don muna ta neman kuma mun rasa. Da ɗaya shi ne lokacin da aka yi wannan zanga-zanga ta NSAS sun zo da buƙatu guda ɗaya, daga baya buƙatun ya zama guda biyar, duk kuma amince da su. To bayan da aka amince da su, daga baya kuma sai muka ji cewar gwamnati ta rufe asusun ajiyar waɗansu da suka goyi bayan wannan zanga-zangan ɗaya kenan. Sannan na biyu kuma an fara bin waɗanda ake ganin suna da hannu a wurin zanga-zangan ana kama su. Kana ganin wannan da farko tukun nisa aka ɗauki wannan matakin ɗaya kenan. Na biyu kuma baka jin wannan zai tada kaman wani tsohon gyambo ya ƙara dawo da hannu agogo baya?
To madalla, bari mu saukar.
Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wato NSAS ya fara ne daga elite, wato yara masu kuɗi da ƴan 419, sannan kuma da yara masu jin daɗin su wanda suke amfani da internet suna cutan mutane, suna kuma lalata tattalin arzikin ƙasa. Waɗannan elite din sai NSAS suka samu bayanai cewa ga abubuwa da suke yi a ɓangaren ƙasar nan na can kudu, da kudu maso gabas, da kudu maso yamma. Wannan abu ya addabi Najeriya, ya addabi tattalin arzikin ƙasar nan. Su SAS sai suka shiga binciken irinsu. Za su ga mutum da motoci da kuɗaɗe da rayuwa lifestyle wanda ba nashi bane, baya aikin komai. To ina ya samu wannan abu? Sai suka shiga bincike, sai suka ga masu laifi ne ainun. Har ƙasar Amerika suna zuwa da Turai su je su yo sata. Wasu suna nan, wasu suna can. Sai amfani da computer, sai amfani da internet,
su saci makudan kudaden mutane da ministan police din yaki da aka haka sai aka ce to babu shakka su fifita al'amarin anan saboda ba kawai wa'innan abubuwa da suke ba a'a image din kasan nan wato martaban kasan nan ya zube a kasashe da yawa na duniya saboda wa'innan abubuwa da wa'innan suke to ka ko ga bangaren arewa ba a samun irin wannan saboda haka su kuma da suka samu daman gane irin wannan cuta da makudan kudade da almadahana da suke wa'innan yara ta internet sai suka matsa musu suna kwace wa'innan dukiyoyi da suke sata suna kwace motoci na alfarma wanda bai kamata yaro ya shiga ba da sauran su ba shi da aikin yi suna matsa musu can kuma ya ka samu bargurbin cikin su ga commissioner Bala ga minister bargurbin cikin su sai suka fin matsawa suna matsa su suna diban kudin nan suna kwace motocin nan suna amfani da su na gaban gashin kansu to daga cikin wannan al'amari sai ya dagule su kuma sai suka matsa musu su SAS din to fa sai tunzirin wa'innan yara masu irin wannan rayuwa na alfarma ba gaira ba dalili babu aikin baki babu nafari sai ya zama cewa suna da yawa sai suka fito suka fara tunziri suna zuga yan gari sai abin ya cuta sai gari ya cuta to da haka aka samu matsalan yan SAS SAS kuma ba da kake min magana a maina kaina annan arewa ai akwai jihar da ta ce ita tana son SAS din jihar Borno Professor Zulum Katsina ma sun ce suna son wannan yan SAS din in aka dauke musu za su shiga cikin wani wahala kuma indeed an yi kuma an shiga wahalan an kuma gani to saboda haka ba wai gaba daya bane za a yi ma abin kudin goro SAS a wasu wurare suna aiki sun kuma yi aikin kuma an gani kuma an samu zaman lafiya amma a can bangaren da wa'innan gurbatacciyar yara da masu irin wani rayuwa suka taso to ga abin da yi sannan da suka taso ai kaga arewa ma da su matasan basu biye musu ba saboda basu ga abin da suke ba musu wanda ba irin wannan rayuwar suke aiwatarwa ba a nan arewa to saboda haka wannan tambaya naka ba za a ce wai shi SAS babu shakka yana da illa ba gaba ɗaya ma ƙasa abinda gwamnati ya kamata ta yi shine ta duba menene ina gurbatattun kuma na sani ga minista ga commissioner Bala na san sun tsinto su sun san ko su waye canja suna ba shine ba idan ba a canja manufa ba yanda commissioner Bala ya faɗa da minister sannan kuma da horarwa in aka canja sunan su kawai aka bar su shi yasa su suke cewa ai su daga ma canja sunan su ba su gamsu ba to ba wai gamsu ha bane kawai a'a dan ƙasa wanda aka kama da laifi mai laifi ne kawai mu yadda da wannan duk wani dan ƙasa wanda aka kama da laifi mai laifi ne saboda haka su daina laifin nan a daina daukan yara sun ana ji ana gani suna siyan kayayyakin alfarma na duniya sannan ba su da aikin komai mu ana arewa ba mu gaji wannan ba mun gaji aiki ne mu je gona ne to a tsare mu mu tafi gonan mu a tsare mu mu nemi aikin mu a tsare mu a ba mu martaban mu matan mu ana kashe mu mazan ana barin su da yaya kanana ana barin su babu aiki ga sunan bila adadin duk sun bazu sun fasa sun tafi IDPs kuma kudin da gwamnati take kashewa IDPs din nan da resettlement kafin su koma wani makudan kudade ne wanda da za a sa a tsaron a inganta din kuma a bada training din wataƙila idan wannan abin bai faru ba da an samu gaci wannan shine al'amari saboda haka ba za mu ce yan SAS shi kanshi da ya taso mu karbe shi mu rungume cewa wa'innan SAS din su wa'innan police din babu shakka mugaye ne azalmai bane a'a ya danganta ga kai dan ƙasa yanda abin da ka bi doka da oda sai mu zauna ba doka ba oda ya kamata mu san haka ba za mu zauna ba doka ba oda ba in ba haka ba babu ƙasa so wajibi ne mu bi doka mu bi oda koda da police din aka ba mu kawai ba SWAT dole ne mu bi doka mu bi oda ba ga alherin SAS din bane tunda lokacin da aka kafa ta shekara kusan 30 baya ba ga alherin ta ba har sai yanzu saboda haka ya kamata kada mu dauki wani abu da aka dora mana akai mu raratan mu bai shafe mu ba kuma sannan mu yana biya mana bukata mu ce ai gaba daya mai ruwan dare mu bishi cewa gwamnati mu ce a mu ba mu san gwamnati ba ma san wannan wani tsaya dole dai a samu jami'an tsaro a kasa kuma wajibi ne su yi aikin su to amma muna son su yi aikin su akan cewa police ne wanda za a inganta masa aiki kawai ba kawai na tsaro ba a'a wannan modern technology din nan wannan fasahan yanzu zan zo daga base zo nan fito da application dina ne na kira Uber ba shi sai na kira Bolt cikin minti 5 cikin minti biyar mota ta zo ta dauke ni. Yanzu in zan tafi cikin minti biyar zai zo ko ina yake. Ya dauke ni ya maida ni. Ina wa'annan abubuwan ba za a bar police ba? Sannan a ce wai wani yaro ɗan ƙanana masu shan kwaya wanda cikin ƴaƴan cikin ka ne sun dauki bindigogi kawai sun tare maka hanya. Sannan kuma ba a san su ba sun shiga daji sun baza daga nan har binnin gwari. Duk dajin ma ba daɗi. Ba dai hanya kuke wucewa ba za ku fito kuma za mu kama ku. Wai kuma ba za a yi tracing ɗin mutanen ba. Kuma sannan suna da handset na gareri. Kuma ba za a iya zuwa a je a same su ba. Sai dai kawai idan helicopter ya yi yawon shi ya gadarin ɗin information na surveillance sai ya je a ɗanyi ruwan wuta ɗaya biyu uku shikenan bayan kwana bakwai su dawo. Allah shi kyauta.
Kamar yadda na ce ka za ka taɓo batutuwa da dama kana cikin bayanin nan sai shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto ya sace jiki ya shigo. To muna maka barka da shigowa kai ma ka zama babban bako a wannan zauren yau. Mun ji daɗin ganinka a cikin wannan zauren ka taɓo batutuwa da dama shi yasa na son baka zarafi kafin mu koma ma minista. Daga cikin batutuwan da ka ambato shine wannan kwaraniya ta zanga-zanga kawo ƙarshen wannan rundunar babu shakka ba za mu bangaranta wannan batu ba domin fi sabilillahi ba kudancin ƙasa kowanne bangaren Najeriya ya san batun SAS din nan nan na je ɗaukar rahotanni a inda wannan kwamiti yake zama a nan babban birnin tarayya Abuja kawo ranar da muka ɗauki wannan rahotanni ƙorafe-ƙorafe 148 suka karɓa a ranar an kai 150 a waɗansu jihohi ana da 38 kawai a daidai wannan ranar a nan Abuja a nan wannan zauren mun yi hira da wani na awan tsawon minti 30 inda ya bayyana ɗan arewa ne ɗan jihar Gombe ne wanda ya bayyana irin yadda suka azabta mace wannan matsala tana nan babu shakka kowanne kamar yadda ka faɗa akwai ɓarar gurbi a cikin kowanne rukunin ma'aikata akwai wannan sabili da haka wannan ba matsala bace ta wata bangaren Najeriya waɗannan rundunoni duk inda suke suna sai dai ƴan rundunan SAS ne waɗansu jami'an tsaro ne wannan kuma sai su jami'an su ne za su yi mana bayani amma akwai wannan matsala da ake fuskanta ɗana na ciki na a Lagos ya fito daga America ya je aiki ya fuskanci wannan matsala har yau har gobe da nake magana da kai ɗin nan laptop ɗin shi da suka kwace bai same shi ba. Wannan matsala tana nan in aka same ka da laptop kawai a wurin su waɗansu ka zama mai aikata laifi ka zama ɗan yahu-yahu to akwai wannan matsala sabili da haka kan mu mai da ita Najeriya muke batu gyaran wannan tsari muke batu na Najeriya ba arewa ba kudu ba gabas ba Najeriya muke so mu tinkara minista ka ji matsaloli da ya ambata yaya ne za a kawo gyara.
To bisa gaskiya yana dai son kafin in ci gaba in wa Professor godiya bisa ga irin hasken da ya yada ga waɗannan matsalolin ko shakka babu kamar da kowa ya sani shugabanci kowane iri ne kuma a ko'ina yake kamar riga siliki ne idan ka ja wannan gefen ka yi sama da shi sai gefe ɗaya shi yo ƙasa in ka ja gefen dama ka yi sama da shi sai gefen ƙasa gefen hagu shi yo ƙasa to haka shugabanci yake a shugaba duk inda matsala ta zo gabansa ta zo ne daga wani bangare ko na dama ko na hagu saboda haka wajibi ne gare shi dibi kuma na natsuwa wannan matsalolin da suke gabansa domin ya yi alkawali cewa zai jagoranci na hannun dama da na hannun hagu da zuciya ɗaya kuma bisa gaskiya da riƙon amana saboda haka wajibi ne gare shi dibi kowace irin matsala ta zo gaba ne da idan basira da hikima kuma da fatar zai wa kowane bangare adalci ga irin matsalolin da suke gabansa. To za ka ga misali irin wannan matsala ta NSAS da ta zo walitin tarayya ba ta ɗauke ta wani ɓangare ba ta ɗauke ta matsala ce ta ƙasa baki ɗaya kuma shi yasa da wasu jihohi suka fito da suna buƙata wasu kuma suka fito suna ba su buƙata aka dibi abin da ya zama maslaha shi ne tun da ɗan wake guda ɗaya shi na iya ɓata miya to kamata a samu sauyin da aka kawo ga wannan tafiya ta NSAS kuma shi yasa mai girma shugaban ƙasa ya yi nazari ya ba da dama a ci gaba a roshe wannan sashe na SAS a kafa wani sabon unit. To mutane da dama kamar da Professor ya ce sun ɗauka cewa kamar ai canjin suna bai kawo wani bambanci ko kuma saurin soke su bai yi daidai ba maganganu dai kala-kala an manta da cewa buƙatu ne aka kawo gaban shugaba gaban hukuma kuma kowa ɗan Najeriya shi na neman a saurari waɗannan buƙatun. wannan aka saurara kuma idan dai aka ce za a canza ta dole a canza a kawo su don ba za a kyale a bar wannan gurbin hakan nan ba kawai mutane suna cin karan su ba babbaka
da wannan bayani na ministan kula da harkokin yan sanda Muhammadu Mai Gari Dingyadi za mu tsaya a yau sai makon gobe za a sake jin mu dauke da wani sabon shiri a madadin sashin Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shirye namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To a yau muna tare ne da wani malami mai tallasai da kati na waya. To malam ko zaka gabatar mana da kanka?
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Surajo.
To malam Muhammadu Surajo kai mutumin wani gari ne?
Mutumin Sokoto ne ni.
To a ina a Sokoto?
Sokoto ina wanda sabon birnin local government.
Okay, sabon birnin local government. To na ga kaman kana sana'ar saida kati ne na waya ko? To kaman tun daga can gida dama sana'ar da kake yi kenan ko sai da ka zo nan Abuja ka fara ta?
Gaskiya a gida ba na sana'ar saida kati, anan ne nake saida kati.
Ka fara wannan sana'a kaman yau shekara nawa?
Gaskiya yau ina ganin akalla shekara ta kai shekara 11.
Shekara 11 kana wannan sana'a ta saida kati? Jarin naka na wannan sana'a ya kai nawa?
Gaskiya jari na ba wani jari bane, ina farawa ne daga 10,015 haka, don ba wani kwangararren jari gare ni ba.
To a rana kuma kana kaman cinikin naira nawa haka a rana?
A rana ina iya cinikin 9,000-7,800.
To wasu sai su ga cewa kaman menene ya saka dalilin da bai sa ka zauna a can sabon birni ka yi wannan sana'a ba, ka baro can ka zo har nan Abuja kake yi wannan sana'a?
To gaskiya ba wani dalili ne ya sa ban tsaya a gida ne wannan sana'a ba ko ba gaskiya ba, saboda can yanayin yanda ake samun kasuwanci a nan ya bambanta da can.
To kaman menene bambancin abin da ya bambanta?
Bambancin ba wani bambanci bane, ka gane. Yanzu zaka iya ka sai kaci a can, zaka iya ka sai kacin naira 5,000 haka, amma zaka iya sai ka kusan kai sati biyu baka sayar da shi ba, amma nan in ka sai na 5,000 a wuni kana iya ka sai da shi.
Shine bambanci, dalili da yake nan da ya sa ka zo nan. In na fahimce ka kenan, da yanzu abin da kake samu a nan ba za ka, in a can gida zaka yi ba za ka samu haka ba?
Ya ba zan samu haka ba.
To birnin Abujan ka duba birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ta hanyar sufuri ko gidajen haya. Kaman a wani guri kake, a wace anguwa kake zama a nan birnin Abuja?
Ina zama a wannan unguwaci inda ka same ni yanzu ana.
Menene sunan anguwar?
Sunan wannan unguwar din Ira-Ilamin FCDA.
Ira-Ilamin FCDA. To kana haya ne ko kuma kana zama ne a gidan wani dan uwa?
Ba na haya, ina dai zama ne a wani shago na dan uwana.
Kin na fahimce kake nan dai baka biyan kudin haya?
Ba na biyan
kudin. A shagon wani dan uwa kake zama?
Eh.
Kaman malam kana daukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka kai ziyara gida?
Gaskiya wani lokaci zan iya yi sati 4, sati 5 har zuwa sati 6 zuwa sati ma 7. Mun ban taba wata biyu a nan garin ba.
Baka taba wata biyu ba. To malam yana da iyali haka?
Eh, yana da iyali.
Kaman matan ka nawa?
Mata na 2.
Ƴaƴa fa?
Ƴaƴa na 5.
Kuma da wannan sana'ar kana iya daukan duk nauyin su?
Allah, da wannan sana'ar nake daukan nauyin su.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya.
To a gaida Malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.